This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba, da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Talata 24 ga watan Disamba shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Zahra da kanun labarai.
A yau ne Papa Roma Francis ya kaddamar da shekarar 2025 a hukumance. Tsohuwar al'adar cocin da ke karfafa gwiwar mabiya addinin Krista da su tattaki zuwa birnin Rome. Prime Minister Israila a wani jawabi da ya a majalisar Knesset ya ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi na ganin an sako 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su a Gaza. Kungiyar likitoci ta Doctors Without Borders ta yi gargaɗin cewa Sudan ta kudu na fuskantar kwararar 'yan gudun hijira daga Sudan da ke fama da yaƙi da annobar cutar kwalara.
To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa wasu mabiya addinin Krista a Najeriya suna kokawa kan yanayin tsadar rayuwa a yayin da ake shirye-shiryen bikin Kirsimeti na wannan shekara.
Ba yanda za mu yi don mun shiga wani tsakani wuya. Tun daga January yanzu ana tafar hanyar harkan abinci. Wa zai yi magana wannan? Ba wani shirye-shirye fa. Kawai mu dai fatan mu shine a yi a gama lafiya.
A kasar Kenya kuma matsalolin cin zarafi da kashe-kashen mata da 'yan mata shine ya mamaye rahoton tsaro na kasar na bana. Za mu kuma kawo muku shirin tsaka mai wuya tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Amma kafin duka waɗannan, sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya. A yau Talata ne Papa Roma Francis ya kaddamar da shekarar 2025 a hukumance. Tsohuwar al'adar cocin da ke karfafa gwiwar mabiya addinin Krista da su tattaki zuwa birnin Rome. A farkon jajiberen Kirsimeti, Papa Roma Francis zai bude kofa mai tsarki a cocin St. Peter's Basilica domin baiwa mabiya addinin Krista miliyan 32 da aka yi hasashen za su kai ziyara Rome. A makon da ya gabata ne wani direba ya kutsa a cikin wata kasuwa a Jamus inda ya kashe mutane 5, lamarin da ya sanya mutane cikin fargabar shiga cinkoson jama'a. Abin da ya sa hukumomi suka aika da wata sanarwa ga jami'an tsaro da su sanya ido a kasuwanni da wuraren yawon bude ido. Magajin garin Rome Roberto Glattieri ya ce an yi tsare-tsaren tsaro da ƙarin jami'ai 700 tare da sa ido wajen amfani da jirage marasa matuƙa da kyamarori a lokacin babban taron jama'a da wurin cinkoso. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu a wani jawabi da ya yi a majalisar Knesset ya ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi na ganin an sako 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su a Gaza. Mayakan Hamas sun kashe mutane 1,200 a harin da suka kai a watan Oktoban shekarar 2023 a kudancin Isra'ila, inda kuma suka yi garkuwa da kusan mutane 250. Har yanzu akwai kusan mutane 100 da ungiyar rike da su a Gaza, ko da yake ana kyautata zaton akalla kashi 1/3 sun mutu. Fiye da mutane 45,200 ne suka mutu a rikicin, a cewar ma'aikatan lafiya ta Gaza. Netanyahu ya kuma faɗa cewa yana son a sanya hannu kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen Larabawa, kwatankwacin yarjejeniyar Abraham ta shekarar 2020 da Amurka ta cimmawa tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar kwanan nan ya yi cikakken bayani game da kokarin da China ke yi na rusa ka'idojin da aka dade ana amfani da su a yankin Taiwan da ke wayanta, ta hanyar amfani da hanyoyi daban-daban na matsin lamba, ciki har da karuwar jiragen saman soja da ke ratsa tsakiyar tekun Taiwan. Yayin da jami'an Amurka ke nuna matukar damuwarsu, wasu kwararrun soji na ganin cewa matakin da Washington ta dauka bai tasiri ba wajen daƙile ta'asar da China ke yi. A cikin rahoton na shekarar 2024, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta bayyana cewa China na ci gaba da karfafa ayyukan soji akan iyakokinta. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Tunan ba da jimawa ba, Zara za ta sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu, to amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. A yayin da ake ci gaba da shirye-shiryen bukukuwan Kirsimeti da na sabuwar shekara, wasu mabiya addinin Kirista a Najeriya na bayyana korafi kan mummunan yanayin tsadar rayuwa da tashin farashin kayayyaki wanda suka ce ba su taɓa ganin irinsa ba. Wakiliyarmu a Abuja Rukayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani.
A yayin shirye-shiryen bikin Kirsimetin bana da al'ummar Kirista ke marmarin zuwan sa a duk shekara, wanda yake zuwa ranar 25 ga watan Disamba, inda mabiya addinin Kirista ke tunawa da haihuwar Isa Almasihu. Sai dai bikin na Kirsimeti a wannan shekara ya sha bamban da sauran shekarun da suka gabata, ganin cewa yadda al'ummar Najeriya ke cikin matsin tattalin arziki da ke matukar tasiri a tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullum. Waɗannan muryoyin wasu 'yan Najeriya ne da ke shirin fara gudanar da bikin na Kirsimeti, inda suka shaida yadda matsin tattalin arziki ke tasiri a shirye-shiryen bikin na bana.
Sunana Kuchali Tawariya Hansu. Gaskiya aka ce maka ana shirye-shirye.
Sunana Penina Jeje Ali. A gaskiya yanayin bikin Christmas ya sha bamban, amma za mu yi shi a cikin yanayin tsadan rayuwa wanda komai ya hau. Za mu yi malejin rayuwa kamar yadda muka tsinci kanmu na wannan zamani.
A hirarsa da muryar Amurka, Pastor Joshua Mai Kudi Matazu ya ce duk da halin matsin tattalin arziki da ake ciki, kamata yi da al'umman Krista su mai da hankali wajen ibada a wannan rana, ba wai shagulgula ko kuma kashe kudade babu lissafi ba.
To, alal hakika idan muka yi la'akari da abin da ke wukana ko matsin tattalin arzikin ƙasa da muke fuskanta, a wannan hakika ba a taɓa ganin irinsa ba. Akwai matsin tattalin arzikin ƙasa ƙwarai da gaske. To, Krista fa ya kamata ya samu ganewa da cewa Kirsimeti fa ba wai cin kayan ƙwalam da maƙwala shi ba ne. A'a, Kirsimeti fa ba wai sa kaya masu tsada ba ne. Kirsimeti fa ba wai shan shagali ba ne shi ne Kirsimeti, a'a. Amma Kirsimeti tunawa ne da zuwan Yesu Kristi a duniya a matsayin mai ceto, don haka muna bukata mu shaida shi da abin da muke da shi, ba wai abin da baka da shi ba.
A ɗaya ɓangaren, tashin goron zabi da farashin sufurin motoci a ƙasar ya jefa 'yan ƙasar cikin wani yanayi, musamman ma a wannan lokaci na shirye-shiryen gudanar da bikin na Kirsimeti. Hakan ya sa na tuntuɓi Bulama Kaku Ali da ke matsayin shugaban ƙungiyar NURTW reshen jihar Yobe, inda ya shaida cewa
abin da yake hawa kuɗaɗen mota, a gaskiya tsadan kayayyakin mota da tsadan mai. Kasu tsadan man na shi yake kawowa hawa kayaki, ko ma na kwanne menene duk abin da aka dauko za a daura kan sufuri. Shi ya sa wani lokaci muke samu hawa kudin fasinja da kudin kayaki na tafiye-tafiye ko na daukan kaya. To, shine
yanzu dai abin jira a gani shine yadda saukan farashin litar man fetur zai yi tasiri wajen sauƙaƙa lamura a ƙasar. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha. To, sashen Hausa ne na muryar Amurka kuke tare da shi kai tsaye a nan Washington DC. Yanzu kuma ga Zara ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
Ƙungiyar likitoci ta Doctors Without Borders ta yi gargaɗin cewa Sudan ta kudu na fuskantar kwararar 'yan gudun hijira daga Sudan da ke fama da yaƙi da annobar cutar kwalara. Ƙungiyar ta ce mutane kusan 5,000 ne suke tsallakawa kan iyakar a kowace rana, yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce adadin ya haura daga 7,000 zuwa 10,000 a kowace rana. Sudan na fama da ɗaya daga cikin mummunan bala'in cigai a duniya tun bayan ɓarkewar rikici tsakanin sojojin ƙasar da Dakaru na musamman a watan Afrilun shekarar 2023. Rikicin dai ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallansu. Kungiyar ta ce Sudan ta Kudu ba ta da kayan aikin da za ta iya taimaka dubban mutanen da ke neman mafaka a ƙasar ta, inda ita kanta take fama da tashe-tashen hankula da talauci da bala'o'i. Kungiyar ta ƙara da cewa yawancin 'yan ƙasar suna zaune ne a sansanonin 'yan gudun hijira, kuma da yawa a yanzu suna fargaba barkewar cutar kwalara. Hukumar lafiya a Canada ta ce kimanin mutane 50,000 ne suka mutu sakamakon kwayar opioid da fentanyl daga watan Janairun shekarar 2016 zuwa watan Yuni shekarar 2024. Kwayoyin da ke taka rawa sosai wajen mace-mace a kasar. Yawaitar kwayar fentanyl a Canada yana ci gaba da jan hankalin al'umma bayan da zababban shugaban Amurka Donald Trump ya ambaci kwayar a matsayin hujjar ƙara harajin kuɗi akan kayayyakin da Canada ke shigar da su Amurka. Trump ya zargi Canada da rashin yin abin da ya dace don daƙile kurarar kwayar fentanyl zuwa Amurka, ya kuma yi alƙawarin ƙarin harajin kashi 25 har sai hukumomin Canada sun magance matsalar. Hukumar kiwon lafiya ta ƙasar ta bayar da rahoton cewa kimanin mutane 49,500 ne suka mutu saboda kwayar opioid tun daga farkon shekarar 2016 zuwa watan Yunin wannan shekara.
A gaida Zara Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin kasar Kenya ta sami tattara kididdigar matsaloli fiye da 700,000 na cin zarafin mata da fyaɗe tun watan Satumban bara. A cikin wannan adadin akwai shari'o'in mata da 'yan mata 100 da aka wallafa tun watan Agustan shekara ta 2024 kadai. Ga fassarar rahoton Muhammad Yusuf daga Nairobi. Cin zarafi da kashe-kashen mata da 'yan mata a hannun 'yan uwa da makwabta da sauransu shine ya mamaye rahoton tsaro na kasar Kenya na bana. A cewar hukumomi an sami fiye da matsaloli 700,100 na cin zarafi da suka shafi jinsi tun watan Satumban shekara ta 2023. Sara Wamboi ta ce an kai mata mummunan farmaki da safe ranar Alhamis. Matar mai shekaru 40 ta bar mijinta da suka kwashe tsawon shekaru 20 suna tare bayan ya ci zarafinta. Mijin nata dai bai ɗauki tafiyar tata da wasa ba.
He attacked me on 18 January 2024 and he stabbed me all over.
Ta ce ya kai mini hari ne a ranar 18 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Ya cika min wuka sau sama da 38 daga fuskata zuwa gaba ɗayan jikina har da gaɓoɓin cikina ma da ƙurata da hanta duk sun taɓu. An kai ni asibiti kuma an sallame ni a watan Agusta. Da yake jawabi a makon da ya gabata ministan harkokin waje kuma muƙaddashin ministan harkokin cikin gida Musaliya Mudavadi ya ce yawan aukuwar laifukan da suka shafi lalata da cin zarafin mata na damun jami'an tsaro.
Nairobi County recorded the highest number of SGBV cases while Samburu.
Ya ce lardin Nairobi ne aka fi samun yawan adadin cin zarafin mata, yayin da lardunan Samburu da Mandera ke da mafi karancin matsalar. An kashe mata 100 daga watan Agusta zuwa Nuwamban shekara ta 2024. Da zuwa yanzu hukumar binciken manyan laifuka ta kammala bincike akan waɗannan, mayawancinsu suna a gaban kotu. Makonni biyu da suka gabata ɗaruruwan mutane sun fita kan tituna a Nairobi suna nema a kawo ƙarshen kashe-kashen da ake yi wa mata, duk da cewa 'yan sanda sun tarwatsa zanga-zangar ta hanyar amfani da hayaƙi mai sa hawaye tare da kama mutane. Yadda 'yan sanda ke yi wa masu zanga-zangar ya fusanta masu zanga-zangar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma ƙungiyoyin mata. Sun zargi hukumomi da rashin ɗaukar cin zarafi da kashe-kashen da ake yi wa mata da muhimmanci. Wamboi ta ce wanda ake zargi da kai mata farmaki ya fito daga gidan yari kuma yana barazanar kashe ta. Wamboi mahaifiyar 'ya'ya biyu tana ƙaura daga wannan wuri zuwa wani domin guje masa.
Right now My life is in danger because the population.
Tace a yanzu rayuwa tana cikin hadari, wanda ya aikata laifin ya fita kuma ya sha alwashin zai gama da ni kuma za a yi watsi da karar, don haka a zahiri ina buya ne. Masu binciken kare haƙƙin bil'adama sun ce ra'ayin magabata da rashin kariya na daga cikin dalilan da ke haddasa hare-haren da ake kaiwa mata da 'yan mata. Njoki Gachanja, ‘yar rufabutukar kare haƙƙin ɗan Adam ce, ta ce adadin mata da ake zalunta na iya haura fiye da yadda aka ba da rahoto.
Most of those numbers come from, you know, low income areas.
Ta ce yawancin adadin yana fitowa ne daga yankunan masu ƙaramin ƙarfi inda ake fama da talauci, wanda kuma ke da alaƙa da tashin hankali. Don haka waɗannan adadin na iya zama abin mamaki ga mutanen da ke ƙasa suna tattara bayanan waɗannan ƙararraki a kullum. Mun san cewa akwai ƙarin mutanen da ba iya ba da rahoton su ba, kuma wannan mummunan al'amari ne da ya zama tilas ga gwamnati ta magance shi.
By the government.
Fasarar rahoton Muhammad Yusuf daga birnin Nairobi. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da zuwa ga sabon shirin Saka mai wuya. Ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris ya tabbatar da cewa gwamnatin tarayyar Najeriya gaskiya tana duba maganar yiwuwar kafa rundunonin 'yan sanda na jihohi.
An yi shawara cewa lalle a tsaya a tabbatar da an samu haɗin kai saboda ciyar da ƙasar nan gaba. Kuma maganar 'yan sanda da za a yi a jihohi, shugaban ƙasa ya amince cewa a duba maganar yiwuwar kafa 'yan sanda a jihohi, wato makon 'yan sanda a gwamnatin tarayya da ake kaiwa jihohi, kowace jiha za a iya wannan. Amma kuma wani abu ne sai an tsaya an duba an tantance, kwamiti ta zauna, ba abu ne kawai za a fada a ciki kai tsaye.
Ministan watsa labaran Najeriya kenan Muhammad Idris. To akwai mutane da dama irin su Elda Abba Aji, ɗaya daga cikin mutanen da su ne suka kafa kungiyar nan ta haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatan tsaro da fararen hula, to JTF, wanda kuma suke goyon bayan a kafa wannan runduna ta 'yan sandan jihohi.
Sunana Abba Aji Kalli, wanda aka fi sani da Elda. Ala hakika, gaskiyar magana, yana da kyau a kirkiro 'yan sandan na jihohi saboda a taimaka jami'an tsaro. Kaga shi police wannan ba su da yawa, amma kafin a kirkiro din a shimfiɗa ka'idoji wanda za a bi, ba za a zo a yi amfani da daman da aka samu a zo a ɓata ba. Gudun kirkiro zai biyo wani damuwa, don ko a yanzu in ka dona ka duba police na federal din ma a state din ai suna karkashin su gwamnati, suke da iko da su. Saboda haka duk abin da gwamnati ya faɗa shi ne suke yi. Araina ban ga laifin a kirkiro state police ba, har ga Allah.
To amma duk da haka akwai kuma wasu daga cikinsu, har da wasu tsofaffin manyan jami'an 'yan sanda da suka hada da tsohon kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo, da ke cewa a yi takatsantsan kwari da gaske game da maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta hannun jihohin Najeriya.
Sunana Rabiu Ladodo, kwamishinan 'yan sanda a ritaya. Ra'ayina shine ni bana goyon bayan kirkiro ko ta jiha a ce tana da dan sandanta. Bani da wannan ra'ayi. Dalilaina su ne: na ɗaya, jiha ba ta da ƙarfi ɗaukan nauyin rundunar 'yan sanda ta kanta. Kajibi Najeriya gaba ɗaya ya ta ƙare da ɗaukan nauyin 'yan sandanta na ƙasa baki ɗaya. Sun farfaɗo wasu abubuwa da jihohi suke taimaka ma 'yan sanda. Gaske ne wasu jihohin suna taimaka, kaga kenan ya nuna ita ma gwamnatin tarayyar fama take yi. To ina a ce jiha ce. Na biyu kuma, kajibi tsawon da hukumar 'yan sanda ta yi tun tana 'yan doka don irin 1930 ɗin nan ya zuwa yanzu, wannan kwarewar ta wannan dogon lokacin ko banza, duk da kushe-kushe da ake ma 'yan sanda, bakin gwargwado 'yan sanda suna bakin kokarin su, kuma 'yan jarida 'yan uwana shaida ne. To don haka yaushe jihohi za su samu wannan kwarewar? Kenan sai an yi wannan shekarun su samu 'yan sanda masu kwarewar da ake bukata. In ka kirkiro 'yan sandan jiha, kar ka manta wa wani tuntariya ba za ta rusa hukumar ta ba ta 'yan sanda. Tana nan kuma za ta so a ce kowace jiha tana da 'yan sanda. Federal kenan, za a yi ta samun karo da juna. Sadda yana aiki Angola, wani dan sandan Brazil yake faɗa mani da yake su can suna da wannan tsarin na 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan jihohi aiki tare, yake cewa ana samun karo tsakanin 'yan sandan tarayya da kuma 'yan sandan yanki na jiha, kama a ce state. To suna samun karo sosai, kuma wannan dan sandan tarayya nuna shi dan sandan tarayya ne na jiha, kuma ya nuna ai jiha su ce.
Rabi'u Ladodo kenan, tsohon kwamishinan 'yan sanda da ya ritaya a Najeriya game da maganar kafa 'yan sandan jihohi. To ɗaya daga cikin batutuwan da suke yawan kunna kai a lokacin da duk maganar kafa wannan runduna ta 'yan sanda ta taso shine bambanci da aka ce ana nunawa tsakanin bayar da kayan aiki ga sojoji ko kuma 'yan sanda, inda ake cewa sau da yawa gwamnatin tarayya ta fi fifita su sojoji fiye da 'yan sanda. Me yasa wannan yake faruwa? Wannan shine babin da zamu bude a wannan shiri na wannan mako, amma har da Hassan Mai na kai na wakilin mu na Abuja shirya tsakanin retired Commodore Ahmed Tijjani Baba Gamawa da kuma retired mataimakin su feta 'yan sandan Najeriya Aliyu Garba.
Kamar me za ku ce dangane da zargin da ake cewa kamar ku sojoji ku ne matsalan 'yan sanda a Najeriya?
A wannan ba gaskiya bane, 'yan sanda ne ba sa son kansu. Ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi kansu wani abu an ba su. Bari in baka misali yanzu. Idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da shi, za ka samu jihohi ne suka gina musu. Za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da fili ya gina musu police station ya ba su. Yanzu in ka duba ina ne za ka ce akwai bariki ko wani outbreak na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati da ta gina ta ba su. Idan ka duba yau bariki nawa 'yan sanda suke da shi, ka je ka gwada ka shiga barikin soja ko barikin air force ko na navy, ka je ka shiga na 'yan sanda, wallahi wallahi sai ka yi kuka ka ga irin condition da suke ciki da irin yadda suke. Ko kuma ka je asibiti ka duba asibitin air force ko ka duba asibitin sojoji ko na navy, ko ka tafi makarantun tun daga primary school har zuwa secondary school har zuwa university, sai ka ga cewa kaje 'yan sandan nan kan sun ba su neman waɗannan abubuwa ne da ake musu. Yanzu bari in baka misali, hatta yau albashi in ka duba na retired police officers a ina suke yanzu? Har yanzu suna pension suna kuka ba su yi ba, amma sojoji suna da pension board lokacin da suka je aka samu du'a pension board da pension scheme. Ai sojoji su ta suka yi, ina 'yan sandan suke? Waɗannan maganan gaskiya ne yake, 'yan sanda ba sa son kansu daga sama in abubuwa suka faru bai saukowa ƙasa. Abinda suka damu kawai kowa kansa ya sani, ba sa tsaya su yi abubuwa a kansu su taimaki kansu kamar yadda sojoji suke taimaki kansu. Wannan shi ne gaskiyar magana.
So yanzu Aliyu Garba, in na dawo gare ka, idan ana maganan 'yan sandan nan na jihohi misali, yanzu akwai shugaban 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya IGP, akwai kwalejojin horar da 'yan sanda na sa, akwai kamar ta Wudilbace kamar jami'a ce ma, akwai kuma ta Maiduguri da su Gozaka da sauransu. Idan har an yi 'yan sandan jihohi, me zai faru da waɗannan cibiyoyi na 'yan sandan tarayya? Za a yi raba daidai da jihohin ko kuma dai su albarkacin ƙadangare kaza za ta iya shan ruwan kasko?
Ai, ba haka bane. Tsari za a fito da shi, kuma tsarin nan zai zauna yadda za a yi shi, kamar yadda ake da wasu tashi suke da federal police suke da state police, kowa da aikinsa, kowa kuma da wanda ya kamata da ra'ayi, duk za a fito da wannan tsari. Duk wannan magana da shi ya kuma da yake kare, akwai ƙarshen gaskiya a cikin kan, kuma akwai wanda yake ba daidai ta magana. Tun in ka lura abu ne wanda yake gashi a fili a zahiri, bajetin police nawa ne, 'yan sandan ga su nawa gaba ɗaya Najeriya ba, ka dubi faɗin Najeriya gaba ɗaya, duk bajetin da za a yi musu come here in come here out, duk bajetin da za a yi musu ko isan wani jiha guda ɗaya ba zai ba, ka je ka dubi bajetin 'yan sandan.
To amma ai tarihin wani ne wannan?
To ina gaya maka, duk ko an kai a can an je an kai a can ba rage bajet da ake yin ba.
Yanzu amma
abinda zuwa aka kai na budget duk irin da ake yi a kullum ana magana, a kullum ana magana a yi gyara, a yi gyara, a yi gyara. To yau ga sha mu ya kai ta.
Idan muka duba sojojin misali ya ji, yanzu an yi zaka yi sawa lokacin da ake kan ganiyan Matiban Boko Haram din nan. Ai, mun san lokacin da shugaba Muhammadu Buhari yake kiran su General Burhan da su General Air Marshal Sadiq Abubakar akan menene damuwan ne, za su kawo masa gaji ba mai da kaza ba kaza ba kaza kuma take za ka Buhari zai approve za a ji a ce musu kuma an ga tasirin wannan abin wurin kwantar da tarzoman Boko Haram a arewa maso gabashin Najeriya amma ba ta ganin kaman wani IGP na police ya je wurin shugaban kasa ya ce ba mai da kaza ba mai da kaza ba mai da kaza ba
exactly kina yi suna zuwa sai dai ba a bada abin da ya kamata a bayan ne kin kuma an bayar me yasa ba za a fito da shi a fili a ce gashi an bada kaza ba a yi kaza ba ai ya kamata ka duba wannan abin ba da kyau
wato akwai abubuwan da suke faruwa kullum muna gaya wa mutane cewa a kullum in ka sa mutum a gurin da ya kamata to za ka samu abin da ya kamata in mutum aka je security meeting security agency suna IG na police yana nan kamar yadda hakan ya faɗa za ku kawo request ɗinku ga abin da muke so ga abin da muke so to in haka ne me yasa sojojin nan suke gina asibiti suke gina university suke gina barrack suke gina makarantu suke gina centers mess da barrack da sauransu amma ni ban taɓa ganin inda aka zo aka yi renovation police bar
ina ga maka wannan abin duk wannan da meeting din da ake yi da komi da request din an sanda da komi da za a je a bada na soja bari in ga maka tahin na dan zangan na nawa za a bashi nawa sai ka shi duk da nan shi yana da
ma abin da yake so bane ai shi bai nema abin da ya kamata bane ai an ce maka ka kawo kaza mai wa kana neman naira 100 sai ka duka ko kana neman naira 50 ai ba ne kin ci gaban kasa bane sai kun kani yau IG ya zauna da shugaban
amma kana ne ba sai dai mun sai ya kuma da ba wannan kace ka ba magana domin Allah shine idan muka duba shugabannin Najeriya da musamman ma shugaban Muhammadu Buhari da ya bar mulki kwana-kwanan nan mun san cewar irin jiragen yaki da ya dinga fiyo sojojin saman Najeriya yanzu haka maganin da ake shine kafin karshen wannan shekara rundun sojojin saman Najeriya ita ce za ta zama ta farko mafi karfi a Afirka gaba daya amma wani shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma shekara takwas din sa ni dai ban san wani lokacin da za a ce ga wani kayan aiki da ya fiya wa ɗan sanda ba
to a gaishe ku malamai nan za mu ja burki sai Allah ya kai mu rana wato mu da muku da wani sabon shiri muna godiya ga su bakin namu da kuma shi Hassan Maina Kani da ya shirya mana wannan muhawara din Abuja ya cillo mana ita mu ma muka cilla muku ita mun gode a madadin su Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington DC huta lafiya
to madalla da wannan ne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
A yau Talata ne Papa Roma Francis ya kaddamar da shekarar 2025 a hukumance tsohuwar al'adar cocin da ke karfafa gwiwar mabiya addinin Krista da su yi tattaki zuwa birnin Rome. A farkon jajiberen Kirsimeti, Papa Roma Francis zai bude kofa mai tsarki a cocin St. Peter's Basilica domin baiwa mabiya addinin Krista miliyan 32 da aka yi hasashen za su kai ziyara Rome. Magajin garin Rome Roberto Glattieri ya ce an yi tsare-tsaren tsaro da ƙarin jami'ai 700 tare da sa ido wajen amfani da jirage marasa matuƙa da kyamarori a lokacin babban taron jama'a da wurin cinkoso. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani jawabi da ya yi a majalisar Knesset ya ce an samu ci gaba a tattaunawar da ake yi na ganin an sako 'yan Isra'ilan da aka yi garkuwa da su a Gaza. Netanyahu ya kuma faɗa cewa yana son a sanya hannu kan sabuwar yarjejeniyar zaman lafiya da ƙasashen Larabawa kwatankwacin yarjejeniyar Abraham ta shekarar 2020 da Amurka ta cimmawa tsakanin Isra'ila da ƙasashen Larabawa. Wani rahoto da gwamnatin Amurka ta fitar kwanan nan ya yi cikakken bayani game da kokarin da China ke yi na rusa ka'idojin da aka dade ana amfani da su a yankin Taiwan da ke wayanta ta hanyar amfani da hanyoyi daban-daban na matsin lamba ciki har da karuwar jiragen saman soja da ke ratsa tsakiyar tekun Taiwan. yayin da jami'an Amurkan ke nuna matukar damuwarsu. Wasu kwararrun soji na ganin cewa matakin da Washington ta dauka bai tasiri ba wajen dakile ta'asir da China ke yi.
To masu saurari, a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima kadan da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya. Za ku ji maimaitin wannan shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Fiona Nandudu da ta tsara shirin ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Murtala Faruk, sanyin na ke muku fata alkhairi. Ma'assalamu.